نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da darussanmu cikin littafi mai suna Al-Wasaya An-Nabawiyya na fadilatu Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Abu Islam Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama yau kuma muna yammacin 4 ga watan Safar Hijira ma'aki sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wadda ya daidai da 28 ga watan 7 shekara 2025 miladiya kamar yadda yake kasancewa muna gabatar da wannan darasi daga wato ainihin masallaci na Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare dake unguwar Makarahu ta cikin Azare jihar Bauchi Najeriya wannan littafi mali yana mana magana akan wasiyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallama ga al'ummarsa Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ainihin mai nasiha ne ga al'ummarsa dan haka babu wani alkhairi face ya nusantar da al'umma gare shi babu wani sharri face ya gargada al'umma akan sa idan sun yi roko da wasiyoyin alkhairi da ya musu to za su tsira idan suka wato kiyaye abubuwan da kuma ya gargade su akai ba su fada ciki ba to nan ma za su kukuta dan haka roko da wasiyoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne da yake kaiwa mutum ga tudun na tsira wasiya ta farko mali ya yi mana bayani akan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa marasa lafiya wasiya da su yi hakuri to duk wanda Allah ta'ala ya jarabe shi da jinya yaji cewa Allah ta'ala shi ya tsora masa kuma daga Allah ne kuma ya rungumi kaddara ya hakuri to wannan zai rabauta anan duniya da lahira amma wanda kuma yaji cewa ai wannan ne ya tsora mun kamar yanda yake faruwa a kauyuka an kaje abu kadan gurin da babu ilimi da yawa duk abin da ya samu mutun gani yake wani ne mai ya sabbaba masa shi sai ku gami daga nan to an fara bokaye shi yabu boka su ma su bimi shikenan duka sai a halaka a lai yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana sanna annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yana yaro amma yake ce da shi ka sani da mutanen duniya za su taru akan su cutar da kai ba za su iya ba sai dai in Allah ya kaddara wannan abin zai same ka kenan ba wanda yake iya cutarwa ko ya amfanarwa ko ya amfanar sai da wato ainihin iko da kaddara ta Ubangiji ta'ala dan haka wanda Allah ta'ala ya jarabe shi da jinya babu komai akan sa sai ya hakuri kuma ya riko da sabbuba na shari'a shari'a ta baka daman ka nemi magani ta dawo ibadallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayan Allah kuna neman magani sanan annabi yace ma anzalallahu dana illa anzala lahu shifaa Allah bai sauke wata cuta ba face ya saukar mata da maganin ta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila wanda ya sani ya sani wanda ya jahilta kuma ya jahilta amma babu cutar da ba ta da magani annabi yace sai mutuwa duk wata cutar duniya akwai maganin ta amma la'alla karancin bincike yasa ba a isa zuwa ga maganin da wuri ba sannan mun ji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiya ga marasa lafiya da su riko da wasu wato ainihin abubuwa daga ciki dai akwai riko da hanyoyi na shari'a wajen neman maganin kada ya zama ana sakin layin shari'a ko satin nan sai da wani mutumin kawai ya same ni wai matarsa ne ta fita akwai abin da zan bashi da dawo ma'ana gani suke kawai kana wani in ga aran ma ne to ka iya wasu tsubbace tsubbace in ce wani abu zan baka ta dawo kuwa
ka kyautata ka zama mai kyautatawa iyalanka shine dai kai kai riko da sabbin shari'a amma hidimar laya hidimar gudu hidimar wannan bokaci kaji magani sai Allah da Bahaushe ne yake fada ko dan haka ƴan kauye ana cutan su ana cin kudin su a abubuwan da me dabaru ne kai wallahi ake musu saboda jahilcin su Allah ta'ala ya rufa mana asiri dan haka dai mutum koda magani zai nema ya bi hanyoyi na shari'a shari'a ta sanya hanyoyin da in ka bi su babu laifi wajen ka nemi magani wasiya da muka karanta wancan satin shine wasiyar Annabi sallallahu ga wanda dan sa ya mutu yayi hakuri wanda Allah ta'ala ya karbi rayuwar ƴaƴansa ko dan sa to yayi hakuri malam ya kawo mana hadisai karkashin wannan mun ji cewa Annabi sallallahu a hadisi ya ce duk waɗanda wato musulmi ko musulmat da ƴaƴansu wato ainihin guda biyu a wata riwayan uku suka mutu basu balaga ba to za su zama musu hijabi daga wuta kamar yana muka faɗa kuma wannan yana nuna falalar haihuwa sai ka haihu ne hadmi Allah ta'ala zai karbi rayukan ƴaƴan da za su zama maka sitira shamaki daga wutar jahannama to amma yanzu wanda bai auren ba kuma bai haihu ba ko kuma ya aure ya ce shi baya so ya me ya haihu kun ga ba zai samu wannan me falalar ba falalar ƴaƴa suna tana da yawa shi yasa za ku ga annabawa kansu in Allah bai ba su zuri'a ba suna addu'a Allah ya ba su rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a to annabawan Allah suna roƙo Allah ya ba su tsatso ya ba su ƴaƴa annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aure ma yace mu auri matan da suke haihuwa amma mu yanzu da za a samu matan da ba ta haihuwa kuma sai ta fume farin jini saboda mutane ba sa sani ba sa san haihuwa ba sa san ko shi wancan da yake ce min bashi ba abin da zan bashi matar ta dawo yace ba ta haihuwa ne to kun ga dai mutane suna gudun haihuwa haihuwa kuma ba ita ce matsalar mu ba kokolwar mu ce me matsalar mu yara da ake gani yara ba tsiya suke kawa ba yara ba talauci suke kawa ba yara arziki suke kawa to amma yanda ka sarrafa su haka za su mi haka za su zama maka arziki ko su zama maka tsiya in ka musu tarbiyar addini ka dora su akan neman arziki na halal to za su zama maka arziki idan baka musu tarbiyar addini ba kuma baka dora su akan hanyar neman arziki ba ka rabu da su suna yawo sakaka to sai su zama maka fitina da bala'i amma yaran aka musu tarbiya wallahi arziki ne wallahi albarka ne wallahi alkhairi ne ba kamar yadda ake tsoratar da mu da haihuwa ba da samari da za su zo su yi ta tambayan ka cewa malam me hukuncin fulani malam mutum ya haihuwa dai zai iya tsayawa ba zai sake yi ba kuma a gidansu su 20 da ne kuma kowa an biya masa kuɗin makaranta kowa ya yi nasara a rayuwa amma shi yana cewa daga ɗaya me a markwata wanda zai iya tsayawa kwata-kwata Allah ta'ala dai ya rufa mana asiri yau za mu tashi a gabar da malam yake cewa wasiyatu sallallahu alaihi wasallam liman mata anha zawjuha bis-sabr wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wadda mijinta ya mutu ta yi hakuri wannan ma wasiya ce muhimmiya saboda kalla mata da yawa ba sa iya hakuri kuma annabi ya ce mana innama sabru inda sadmati al-ula ko hakuri ana yi ne lokacin da abun ya faru ba sai mutum ya gama kalmomi na sako ba ta yi dadare ta sunce dan kwali ta jefar wata zanin mata sunce ta yi wurgi da shi to duk irin waɗannan sai an yi su na jahiliya kuma sai mutum sai ya zo ya zauna ya la'asar kuma ya ce ya hakuri a lokacin da musibar ta same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha in ka zubar da hawaye babu laifi kai hakuri to shine kai hakuri amma ai abubuwan jahiliya kuma sai a zo ai la'asar to wannan kuma ba ai mi ba ba ai hakuri ba malai yake cewa awwalan wasaha sallallahu alaihi wasallam bi taqwallahi was-sabr annabi yayi hakuri ga wadda dukka mujinta ya mutu ta ji tsoron Allah kuma ta yi hakuri mutun ya ji tsoron Allah kuma wato an yi hakuri saniyan wasaha sallallahu alaihi wasallam bi ridha bi qada'illahi wa qadarihi fa fihi al-khairu kullu annabi yayi mata wasiya wacce mujinta ya rasu da ta yadda da kaddara da abinda Allah kuma ya hukunta cikin hakan akwai alkhairi mai yawa kamar yadda yazo a hadisi qala sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri almu'min wato yi mamaki ko akwai mamaki cikin al'amarin mu'mini inna amrahu kulluhu khair duk al'amarin mu'mini alkhairi ne gare shi walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'min hakan baya kasancewa ga wani sai ga mu'mini in asabathu sarra shakar fa kana khairan la idan abu mai dadi ya same shi sai ya gode wa Allah hakan sai ya zama masa alkhairi kun ji mun karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam har hadisi yace wanda aka yi masa mutuwa ko yace alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko Allah zai gina masa baitul hamdi a aljanna amma kun ga mutun yami ya yadda da abin da Allah ya kaddara masa haka ne sai sai yace wanda Allah ya jarrabe shi da idanuwansa guda biyu ya rasa su yayi hakuri zai samu aljanna kun ga wannan duk wanda ya rungumi kaddara ne bai ji cewa ba wanda zai iya amfana da shi ko ya sa cutarsa same shi sai wa sai Allah amma wanda bai yadda da wannan kaddara ba ya ta maganganu ya ta kaza ya ta kaza to kun ga wannan ba zai samu wannan lada ba wa ina asabatu dharra'u sabar fa kana khairan la haka mumini idan mummuna abu ya same shi talauci jinya fatara abubuwa suka rikice sai hakuri hakan sai ya zama masa alkhairi iya mumini ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusuf antu da wannan sifa duk abin da ya same shi na alkhairi godiya yake ma Allah duk abin da ya same shi mummuna kuma hakuri yake hakan sai ya zama masa alkhairi kuma haka in ka kalli rayuwar annabawan Allah annabi sulaiman Allah ya bashi dukiya wannan alkhairi ne Allah ya bashi mulki sai ya gode wa Allah sai Allah ya ce ni'mal abdu innahu awwab a bangare guda annabi ayyub Allah ya jarrabe shi da jinya shekara 18 sai yana jinya kowa sai da ya kaurace masa banda matan shi da mutane guda biyu amma yayi hakuri da abisa wannan jinya sai Allah shi ma ya ce da shi ni'mal abdu innahu awwab kun ga Allah ya yabi mai dukiyar da mulkin da ya gode kuma ya yabi wanda aka jaraba da jinya kuma yayi yayi hakuri to haka bawa ya kamata ya zama cikin lamuransa duka ya fawwala su zuwa ga Allah ta'ala salisan abu na uku wasaha bil hamdi annabi yayi wasiya ga wacce mijinta ya mutu tace alhamdulillah wal istirja tace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa fihi sa'adatud dunya wal akhirah cike akwai rabon duniya da lahira kun ga wannan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba kowace mace ne take iya faɗa ba wallahi Allah ji kan malam kabir akwai wanda da yaransu suka ce wai anya ku ya mutu ya suka ji gidan ba a ihu ba a kaure ba aya bai a kaure da mi ba addini bane wannan kukan kuma zai dawo da shi zai dawo da shi ba dan haka yanzu kai wasiya ga iyalanka cewa idan na mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kukan da za ku yi zai na kara min azaba in ban hana ku ba dan haka ba kyau kar ku yi kuka mai hada da ihu amma kuka na hawaye kuka na tausayi kuka na jin abin da ya faru wannan ba laifi bane amma ihu kalmomi dada da makwabta suna ji a zo ana rike mutum kamar zai hauka wannan ba addini bane in abu ya same ka ka hakurtar da zuciyarka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zamu ji sahabiyar da mijinta ya mutu tai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala sakamako Allah ta'ala ya mata rabi'an abu nahudu wasaha sallallahu alaihi wasallam an tadhkura musibata mautin nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya min a'zamil masa'ib annabi yayi wasiya ga wacce mijinta ya mutu daga cikin matakai na rarrashi da za ta shine ta tuna mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce mafi girman musiba duniya ba ta taba fada wata musiba ba irin mutuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala yana cewa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun abubuwa guda biyu aminci ne a cikin al'umman nan samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakankaninta da kuma istighfari sahabin annabi Abdullahi ibn Abbas ya ce to annabi fa ya mutu abinda ya rage mana shine me istighfari ya ce idan muka daina istighfari me ya rage mana sai musiba kenan kun ga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi to musiba ta auku amma in al'umma kuma ta rike istighfari to tana da wani aminci da ya rage a hannunta shi yasa ake rawaitowa daga cikin magabata akwai wanda ya zo wani ya koka mata talauci ya ce je yi istighfari wani ya koka masa matsin rayuwa ya ce je yi istighfari wani ya koka masa jinya duk ya ce su je su yi istighfari aka ce me yasa duk mutane mabambanta sun zo kowa ka ce je yi istighfari ya ce ba ku karanta faɗin Allah ta'ala ba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara babu wata matsala babu wata damuwa face yawaita istighfari yana yayeta dan haka ne duk wanda musiba ta mutuwar miji ko wata musiba ma ta sabu mutum to daga cikin abin da zai tuna domin ya zama masa rarashi akwai tuna mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga madina ya hijira yace sai madina ta yi haske yace da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai muka ga madina ta yi kirin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da haske daga nan ake ce da ita madinatul munawwara
Madina da tai haske da hasken Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to yanzu ya mutu yace sai Madina tai mana duhu. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaiwa ɗaya daga cikin sahabbansa ziyara, Ummu Aiman, in ba manta sunanta ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kai mata ziyara wata ran, yakan je ya kai mata ziyara, bayan rasuwarsa sai Abubakar da Umar, Abubakar yace da Umar, mu je mu kai mata ziyara, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai mata ziyara. Da suka je sai ta fashe da kuka, kukan da tai har ta sa su ma suka yi kuka, suka ce me yasa kike kuka? Saboda yau mun zo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kin saba ki ganmu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yau kuma mun zo babu shi. Tace la, tace ba wai ina kuka dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu bane, ko kuma dan abinda Allah yayi wa Annabi tanadi a lahira bai fi alkhairi ba, sai dai ina kuka ne saboda wahayi ya yanke. Yankewar wahayi kuma nan mami al'umma kuma ta fada abubuwa da yawa. To dan haka dai daga cikin abinda zai zama maran rashi ma da yace shine tuna mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Khamisan Abu Nabiyar wasaha sallam bi du'ain fihi khairun kathir. Annabi yayi wasiya ga wacce mijinta ya mutu tayi addu'a, akwai alkhairi mai yawa cikin addu'a. Wacce rarashi kanta ta hanyar yin mai addu'a, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, wana ita ce addu'a. Allah ka bani ladar wannan musiba, Allah ka maye min gurbinta da abin da ya fi ta alkhairi. An Ummi Salamata radiyallahu anha qalat, daga Ummu Salama Allah kara mata yadda take cewa, sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, ma min muslimin, babu wani musulmi tusibuhu musiba, da wata musiba za ta same shi, fa yaqul ma amarahu Allah, ya faɗa abin da Allah ya umarce shi da shi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allahu lahu khairan minha. In yi wannan addu'a sai Allah ya musanya masa abin da ya fi abin da ya rasa alkhairi. Amma sau da yawa ba ma tunawa, sau da yawa an kira ka a waya, mashin ɗinka an ɗauke shi, an kira ka a waya abu kaza, kawai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, sai ka jira ka ga alkhairi. Ko baka ga alkhairi a duniya ba, sai ka gan shi a ina, a lahira, domin sai Allah ya baka ladan wannan addu'a da kai. Qalat, take cewa, falamma mata Abu Salama, to yayin da mijinta Abu Salama ya rasu, qultu, sai ta ce, sai na ce, ayyul muslimina khairu min Abi Salama, ta ce kowane musulmi zan samu alherinsa da daɗin zamansa da daɗin zamantakewa da shi ya kai na Abu Salama. Awwalu baitin hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ta ce gida na farko da ya yi hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni qultuha, ta ce amma dai sai na faɗi haka ɗin, fa akhlafa Allahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ta ce sai Allah ya musanya min, ya maye min da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fi mijinta alkhairi ko bai fi ba? Ta rasa Abu Salama, yanzu ta aure Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma dai ta yabi mijinta, amma tana tunanin za ta samu irin Abu Salama. In ba mu kissanta a takaice, Ummu Salama ta ce lokacin da ake hijira da ɗaiɗai a tafi daga Makka zuwa Madina, ta ce sai Abu Salama ya ɗauko ni, ni da ɗansa jariri za mu yi hijira, sai iyalaina, ‘yan uwana suka tsare mu, suka ce kai ɗin kafi ƙarfinmu, amma wannan ‘yar mucu, don haka ba ka yi saka tafi da ita ba. Shi ko ya yi niyyar tafiya, ya ce ina iya ‘yar ta ku za ku karɓa, suka ce ya ce ku riƙe ka, ku ya kaɗa ka ya tafi Madina. ‘Yan uwan Abu Salama kuma da suka ga an hana ɗansu ya tafi da matarsa ko, sai suka ƙwace jinjiri. Sai zama Ummu Salama yanzu ba ta da ɗa kuma ba ta da me, ba ta da miji. Ta ce sai da ta yi shekara, kullum sai ta fito wajen Madina, Makka, wajen Makka tana kuka, sai yamma ta koma gida ko za su tausaya mata su ce ta bi mijinta. Ta ce wallahi ba su yi ba. Ta ce sai da ta shekara wani ɗan uwanta da ya zo, da ya ganta ya ce kai wannan ku tura mata aniya mata ta bi mijinta. Ta ce sannan fa sai su ma dangin Abu Salama ɗin suka dawo min da ni, da wato ainihin jinjirina, sai da ya shekara baya wajenta, kuma ta shekara ba musu. Sannan ta hijira ta bi ta bi mijinta Madina. Kun ga dole da ta rasa shi mi, za ta ji cewar miji ne, kun ga shi ma ya aka da ya yi hijiran bai auri wata ba, ya rabu da ita, yana ta dakon mi. Matar shi kun ga kenan akwai alwafa, akwai tuna alkhairi da zamantakewa da ita, da abubuwa dai na daɗi da ake ta wannan da shi.
dan haka dai da tai wannan kalma sai Allah ta'ala ya maye mata gurbi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta zama tana cikin wato ummahatul mu'minin sadisan abu na gaba wasaha sallallahu alaihi wasallam an tahidda ala zawjiha 14 wa 10 na'am 14 annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ga wato ainihin taiwa miji takaba wato ainihin wata hudu da kwana 10 kamar yanda yazo a alqur'ani an gane wallazina yatawaffawna minkum yadhuruna azwajai yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10 wato za ta yi takaba abin da ake cewa takaba shine mace za ta ne sanci abubuwan da suke na ado an gane ba za ta na sa tarare ba ba za ta na yin kwalliya ba dai amma kuma ba nuna kullun kuma ta zauna da bakajen kaya an gane kuma baya nuna kullun tai wanka da toli kuma baya nuna kullun a tabur markaba za ta ini kuma a tabur markaba za ta kwanta kuma baya nuna kullun a cikin daki za ta zauna sai ta yi wata hudu da kwana 10 nan kuma baya nuna kullun za ta saita kanta ne gabar da charbi tana ta ja a wata hudu da kwana 10 to ku je kauye haka ake musu kun ga an tuje su kaga tsohuwa ta kai shekara 60-70 mijinta ya mutu amma a ce za ta yi wata hudu da kwana 10 a daki tana kallon gabar akan tabur markaba wannan wace idiyar azaba ne wannan wani irin addini ne to haka ake cutansu shi yasa wallahi kamar yadda yake faɗa mana wajibi ne masu hali su rage wasu abubuwan da suke a cikin gari ana gani su ɗauki malamai su je ƙauye suna karantar da mu al'umma wallahi in ka je ƙauye ka ji abubuwan da ake da sunan addini fa za ka yi mamaki to ana dan takaita na garin ƙauyen ma ana dan samu wanda za a danna ba su kuɗin abin hawa da dan kuɗin da za su bar wa iyalai su je su yi da'awa Allah ta'ala ya shiryar da mu an ummi atiya qalat daga ummu atiya take cewa kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin tace mun kasance ana hana mu mai wa mamaci takaba sama da kwana 3 illa ala zawjin 14 wa 10 sai ga miji wata hudu da kwana 10 kenan ya halasta aiwa wanda ba miji ba takaba amma kada ya wuce kwana 3 mace mahaifinta ya rasu danta ya rasu mahaifiyarta ta rasu za ta iya nesantan ado na kwana 3 kacal amma wuce kwana 3 to miji ne kawai shari'a ta ba da dama a yi masa wata hudu da kwana nawa da kwana 10 an gane yanzu kuma kun gane yana nuna girman haƙƙi na mi namiji kamar yadda za mu zo mu ji wala naktahil sannan kada mu nasa kwalle kun ji abin da ake cewa takaba duk abin da idan aka ga mace ta yi za a gane kamar wannan tana neman aure ne ko to shi mace za ta bi za ta nesanta saboda kamar yadda za mu ji akwai sahabiyar da mijinta ya rasu yau kowa shagari ne sai ta yi sai kawai ta yi ado wani sahabi ya ganta ya ce ke tukunna da aka ji aka samu annabi ya ce za ta iya aurenta ma'ana yanzu mace in dai tana da juna biyu ƙasa da wata hudu da kwana 10 sai ta haife to wannan daga nan kuma ta kabata ta riga ta mi ta kare za ta iya aurenta an fahimta wala na tatayyab sannan kada mu sanya turare wala nalbasu thauban masbughan sannan ba za mu na sanya rinannun kaya ba kayan da za su zama na kawa da ado amma kamar yadda na faɗa mana baya nuna kuma kaya baƙaƙe mutum zai ta sa ko kala ɗaya kayan da idan an sa wannan a al'ada an san ba kaya ne na ado ba shi mace za ta sa wa qad rukhisa lil mar'a fi dhuhriha idza ihtasalat ihdana min mahidhiha fi nubdatin min khusn wa adfar amma babu laifi mace in ta tsarki ta amfani da turare wanda yake na miski in ta tsarki daga jinin al'ada kenan malai yake cewa nan gaba tana da muhimmanci wa hadha yadullu ala izami haqqi zawj ala zawjati fi hayati wa ba'da mamati malai yace wannan yana nuna girman haƙƙin miji akan matarsa lokacin da yake da rai da bayan ya mutu amma yanzu ya kuke gani ƴan zamani ya kuke gani wallahi yanzu abin ka zubar da hawaye ne kuma abin takeici yarinya ƴar shekara 20 da ta fito a social media tana yaƙan haƙƙin miji akan me akan matarsa kuma da Hausawanmu ake amfani wasu ma a ce wai ɗan wasan kwaikwayo shi yasa akwai ɗan wasan kwaikwayon da ya yi wata magana wacce ya kamata kowa ya fahimce da ya ce wannan ba fim ɗin Hausawa ba ne fim ɗin da ake yi da Hausa ne kenan yana so ya nuna maka wannan abubuwan da ake shigo mana da su ba addininmu bane kuma ba ma al'adarmu bane ta Hausa amma da me ake yin sa da Hausa duk kuna jin abubuwan da suke faruwa wanda yarinya ce karama dan ni ba dole ta kai ni ba amma sai ta fito tana nuna cewar me mace tana yi wa miji wani abu ma a gida kamar ana cutar da ita ko ana kwaranta ko ba hakkinta bane kuma duk ga iyayenmu a zauna anan su sun san shekarun baya ba haka zamantakewa take ba shi yasa yanzu ya kuke ganin saki saboda tun a waje an nuna mata cewar me kina da yanci musulunci ko shi ya ba mace me yanci walirijali alaihinna daraja amma su ma suna da me walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf matan suna da kwatankwacin abinda maza suke da shi na haƙƙi akan su amma da kyautatawa sai Allah ya ce amma walirijali alaihinna daraja ko ya nene namijin yana sama da bi da mace arijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'd sai ya ce wa bima anfaqu min amwalihim to namiji yana da daraja ta daban akan mace to amma sai wasu zuwa suna soke wannan daraja suna nuna cewa a'a daliba fa daliba tafis sai ta ce wa mijinta cewar kawai ina maka abu ne fa wani abubuwan da duk ka ga ina maka fa ina maka ne kawai dan me dan kawai dai ba wai dan kawai ba dan hakki na bane mana ka je ka kai shuka kai noman farko kai na biyu ka girbe ka yanke ka nado ajeji ka tabo da shi gida ka kawo mata hakan ka biya an sussuke ka biya an surfa ka biya an nika amma sai ta ce ba hakkinta bane ta dafa kai du wannan abin da kai kenan hakkinka ne kuma ka zauna ka dafa mata so daga ta gimbiya ga ta sarauniya wallahi kada ku yadda da wannan abubuwan mata kada su yadda wallahi rusa musu goban su ake su wadancan zawarawa ne su wadancan auren ma ba su da niyyar su yi shi so suke kuma ke da kike da niyyar ki aure ki zauna a gidan miji su rusa ki haka ba addini bane akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa yake ban labarin mahaifiyarsa shekarun da yawa sama da 50 yace ta taba ta yaji daga nan ta tafi zaki ɗan zaki ce da ta dai kawai babanta sai aka ce ƴarka ta iyo yaji yace yaji ya bata sai da dare kai ne mbulala ya zane ta bai ta mai ya faru ba da ƙashe dai ta samu ta kulle ta bayan danga ta tafi gidan abokinsa yaji na iyo babana bai ma tambayan ba ya tsare ne yace a to haka ne to ke gobe ya hau mota ya dawo da ita gidan miji da shikenan har ta mutu bata ƙara yaji ba an ce abin da baban ya daidai bane misali amma ku sani iyayen da ba su yarda da miji ya zama walakantacce ba miji ya zama ana nuna wa mace mijinki mahaifinki ne kuma mai daraja ne a kanki daidai lokacin da yanzu kuma mata ake nuna musu miji ba kowa bane ba kuma ba komi bane wallahi wannan mun dan faɗa abin da yake faruwa ne dan haka masu farkawa su farka gashi suna fitowa tace shekarar ta kaza ta ci zamanin ta ga bata samu ta yi aure ba ga yanzu tana da dama ga lokacin da daman ya kure to irin wannan suke so su dora da kannan mu da yayin mu mata duk irin su wannan rayuwa suke so su dora su daga ƙarshe su zo su zama zawarawa gashi na aure yana ta mutuwa nan adadin abin daura shi da ake sun ce shi ya fa daura shi yawa Allah ta'ala ya rufa asiri wa qad ja'at al adillatu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tubayyinu zalik mala yace kuma dalilai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da suke bayanin haƙƙin miji akan mata da girman sa wanda duk waɗanda suke zuwa suke cewa ba za su yi mazajen su kaza ba za su yi kaza ba su kaza ya kamata su zo su ji waɗannan hadisai mala yake cewa yaqulu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayrillah annabi yace da na kasance zan umarci wani ya sujjada ma wani Allah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha annabi yace da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada wannan yana nuna ne saboda girman haƙƙin miji sujjada ba wanda za a yi wa sai Allah amma annabi yace da zan yi umarni ma wani ya wani sujjada yace do da miji zan ce wa mace mi wai mata zan ce ta yi wa miji mi sujjada saboda girman haƙƙin miji akan mace to shin waɗannan sun san wannan suna koyi da turawa ne turawa aure ma suke yi a wanda kawai girlfriend ne wannan ta maka bayan wata biyu ka gani da ita kawai a banje kawai wata mata maka haka ba ake rayuwa wannan rayuwa ne ina hibzun nasl ina mutum zai iya kare tsatsansa haka wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqu zawji ala zawjati haqqin miji akan matarsa allau kanat bihi qarha annabi yace da yana da wani tabo gambo a jikin shi falahisatha ma addat haqqa wato talasa da harshenta to da bata biya haƙƙin sa ba wannan yana da girman me haƙƙi na miji akan mace sanan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayrillah da na kasance zan umarci wani ya sujuda ma wani Allah la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace mata ta yi wa mijinta sujjada wallazi nafsu muhammadin biyadi annabi yace na rantse da randa wato na rantse da wanda raina yake hanin shi la tu'addi almar'ata haqqo rabbaha hatta tu'addi haqqo zawjiha haqqo rabbaha hatta tu'addi haqqo zawjiha annabi yace na rantse da Allah mace ba za ta idar da haƙƙin ubangijinta ba har sai ta idar da haƙƙin mijinta ma'ana matar da take sallah da azumi kullum kuma tana wasa da haƙƙin mijinta ko to akwai matsala wannan haƙƙin Allah din wato ainihin ba zai isar mata ba har sai tana ba wa miji haƙƙinsa dan za ku samu wasu ga riko da addini ga sallah ga salati ga azumin nafila amma miji yana shan wahala to wannan bautawa Allah da take bai sauke nauyin haƙƙin me miji da yake kanta ba wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli aljanna annabi yace shin bazan fada muku matan ku yan aljanna ba qalu bala ya rasulullah sahabbai suka ce ka fada mana ya ma'aikin Allah sai annabi yace alwadud macen da take nuna kauna wa mijinta alwalud mace mai haihuwa nan nuna kauna wa miji maza da yawa sun sallama sun hakura babu kawai sun hakura duk wasu kulawa zaka samu a farkon aure wata ɗaya wata biyu wata uku daga nan kuma shikenan ka zo baban wani haka za ka kare babu kula sannan alwalud mace mai haihuwa yanzu sai matanka daidai da planin baka sani ba kun ga wannan ba kyau dole sai da izinin miji sai da izinin miji to mata da yawa sai su je su yi mi su planin miji bai ma sani ba allati ita ce annabi ya je in zalamat aw zulimat idan ita ta yi laifin ko ita aka yi wa khala sai ta ce wa mijin ko da fa shi ya mata sai ta ce hadhihi nasiyati biyadik ga kaina a hannunka la azuqu ghamdan hatta tarda wallahi ba zan yi bacci ba sai ka yarda ko da me shi ya mata laifin ba ita tai ba amma sai ta zo ta kaskantar da kanta cewar me wallahi ba zan yi bacci ba sai ka yarda amma yanzu kana fada haka zai wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sana ne sai sai yace la yanzurullahu ila imra'atin Allah ba zai kalla ba zai dube ga matar da la tashkuru li zawjiha ba ta gode wa mijinta ba wayya la tasagni anhu kuma ba za ta wadatu daga barin sa ba mijin da sai da shi amma kuma shine mutumin banza kuma akwai irin wannan mata duk abin da ka kawo ba na gode amma kuma ni ba za ta iya wadatuwa da kai ba hasali la Allah da wainiyar da kake ta fita gidansu dubu amma kuma kai ne me kai ne mutumin banza la wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai kalle ta ranar kiyama musulunci yana son me malla yashkurun nas la yashkurillah annabi yace wanda baya gode wa mutane a masa alkhairi yace na gode Allah ya kare buɗe wannan ba zai gode wa Allah ba kenan godiyar Allah shine ka gode wanda yake kyautata ma amma ya kuje ga mutum yanda maza suke samu arziki da bakar wuya din nan wani ya bar garin su wani asusuba ya hana kansa bacci wani yana son baccin hantsi ya hakura wani da daddaren nema baccin baya samuwa din nema arziki fa amma kuma kana kawo kai ne mutumin banza to kun ga mi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kalle ta ba ranar alkiyama ga wani hadisi wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace wannan hadisi yana da muhimmanci idza sallatil mar'atu khamsaha annabi yace idan mace ta sallaci sallolin ta biyar wa samat shahraha kuma ta azumci watanta na ramadan wa hassanat farjaha kuma ta kame farjinta nan gaba tana da muhimmanci akwai mata aure mazinata suna da aure kuma suna zina wallah akwai wanda yake faɗa mu yace matar shi sun rabu sai take nuna za su na iya kebancewa ai suna haduwa yace eh to da Allah da tana gidan sa bai san me take ba shin matar da za ta iya mun rabu ba igiyar aure tana nema na tana bi na yace to wannan fa kuma wallahi idan ka ji cases na matan aure mazunata suna da har group na WhatsApp na social media da suke haduwa mata aure ne kuma zuna suke wallah muji ya fita aiki ko ya fito wani waje shikenan jama'a akwai tashin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba matukar dan zuna baya yawo a cikin su mutane to daga zamo ƴaƴan zuna suna yawo a cikin su to alkhairi sai ya bar su to ƴan zunan fa da an sani an san su to yanzu fa a cikin gida ake haifan su Allah akwai tashin hankali Allah kai mana sutura Allah ka rufa mana asiri Allah ka gafarta mana to annabi da yace wa ata'at zawjaha bayan ta kama farin da kuma tayo mijinta da'a kila laha idan tayi wannan tayi sallah tayi azumi ta kama farin tayo miji biyayya to ranar alkiyama za a ce da ita udkhulil jannata min ayi abwabil jannati shi'ti ga kofofin aljanna zabu kowace ki shiga ta yanda kika so kenan yanzu waɗannan yara din yara ne da tsofin da waɗannan mata tsofaffi ɗan barikin da suke nuna cewa mata su abinda suke so kun ga sun haramta wa mata tafiya aljanna domin wallahi dukkan su ɗan bariki ne kuma dukkan su fasikai ne idan ma baka ce dukkan su mazinata bane dukkan su fasikai ne mutanen banza amma sai su zo sai su nuna mace me kada ce wa mijinta biyayya kuma ba sa iya kama farjin su duk ɗan tasha ne a annabi sallallahu alaihi wasallam yace in mace tayi sallah tayi azumi ta kama farji tayi wa miji biyayya aljanna za ta tafi ranar alkiyama kenan mata kada su rudu su gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi son su fiye da kawunan su to shi ya musu wannan wasiya kamar wasiya yake musu cewa ki sallaci sallolin ki biyar kuma kina azumin ki kuma ki kama farjin ki kuma ki yi mijin ki biyayya zaki tafi aljanna na'am na'am akwai mazunata na'am an nuna mar wanda adadin da yafi akwai wuta mazaje na'am kun ga wannan babanmu Allah ya kara mishi lafiya shi ma ya fada kan da mu lokacin da aka Isra'i da Mi'raj da Annabi sallallahu alaihi wasallam an Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wanda suka fi yawa a wuta sune ne mata da gaske ya ce suna yawaita tsinuwa kuma suna kafircewa mazaje ba sa godiyar alkhairi duk abin da aka musu mi shine Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zaka kyautata masa tsawon zamani amma ranar da ɗaya abu ya haɗa ku sai ta ce me ka taɓa mun kamar za ka yi aure ne matarka gashi kullum dai duk sati ma za ku ɗan ci nama dai haka amma sai ta ce tsiyar waccan ɗin ma ta zo ta gani wai abin da ta ce ciki tsiya ne na haka wata ma ta zo cikin tsiyar kun ga wannan akwai kafircewa alkhairi da miji yake wani kuma yakan hana kansa wallahi ɗinkin sallah wa matarsa amma duk da haka mutumin banza ne wani za ka ga a tsumma yake yawo amma iyalansa yana iya ƙoƙari ya rufa masa asiri amma shi fa wai shi ne mutumin banza Allah ya rufa mana asiri wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sana ne sallallahu yana cewa salatatun la tujawizu salatuhum adhanahum mutum uku sallar su bata wuce kunnan su daga ciki wamra'atun batat wa zawjuha alaiha sakhir da matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita tsawon dare mijinta ya fushi da ita wallahi ita ma kawai ta shiga ɗakin bacci dama yanzu ɗakin baccin guda biyu ne kowanne da gado kawai ta shiga ɗayan kawai ta kulle da yanzu ya ga ta shiga ta kulle shi ma ta kwanta ya kwanta ya kwana yana jin haushin ta to annabi ya ce wannan in ta yi sallah ma ba ta wuce kunnan ta na'am sannan ku yawa to kun ga nan ma tana samun tsinuwar mala'iku idan matar da ta wato ainihin kwana mijinta yana fishi da ita ba mala'iku za su kwana suna tsine mutu kun ga mace shi za ta iya ta'ammulin wannan ba ta iya dauka ba wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam sanan da sallallahu alaihi cewa idza batatil ga hadithin ma baba mallam ya kawo idza batatil mar'atu hajilatan firasha zawjiha idan mace ta kwana tana mai kaulacewa shimfidar mijinta ko la'anatha al mala'ikatu hatta tusbih mala'iku za su kwana suna tsine mata har gari ya waye har gari ya waye wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa ayyu mamra'atin sa'alat zawja hattalaqa duma tadda tane mumujinta ya sake ta min ghairi ba'sin ba tare da wani dalili na shari'a ba haka kawai fa haramun 'alaiha ra'ihatul janna kanshin aljanna ya haramta a gare ta wallahi wannan in yayi nuni yana nuni akan girma na me namiji amma ko kun san waɗannan kungiyoyin da suke taimakawa mata su zo hatsabibai fasikai suna waɗannan abubuwan ishara suke wa matan ki kashe aurenki ki shigo bariki ki mori rayuwarki wallahi akwai matar abokin mu da wata take mata tallan ita ta kashe aurenta yanzu tana ta tsiyanta a Abuja sai take nuna mata kawai auren nan ki kashe shi kawai ki zo Abuja mu fanta ma waɗannan fa su ne kuma za a zo a kafa musu kamera suna cewa an danna an danne kamar su je maka musulunci ba su iya faɗa ba so da rigar musulunci ne a jikinsu sai su ce maka amma an danne wa mace hakkinta mu karanta jahiliya ya mata suke a jahiliya kuma ka karanta gatar da musulunci ya musu ai ko ka gane ba wanda ya karrama mace irin me musulunci sannan kasashen turai da suke daukar nauyin wannan abun kuma suke burge wasu mu ka je ka ga mace mai kima ce lokacin da take karama gidan reno suke kaita lokacin da ta fara girma ta zama budurwa gidan rawa suke kaita ana bada kudi ana kallanta ana dan biyan ta kudi kada lokacin da ta tsufa kuma za su mai da ita gidan reno haka suke rayuwar su wallahi tana karama gidan reno ta tsufa gidan reno dan lokacin da take da wani mamora to anan ne kuma za a yi amfani da ita sannan su girlfriend suke mu kuma da musulunci yace me ga matakai sai na aure ga sunan matakai kafin mace a aura maka ita ta zamo ka mallake ta kuma ga hakoki da shari'a ta dora maka na'am na'am to dokunji abinda baban mu yake cewa ko nan kaje wani gefe na Najeriya zaka ga mutum adadin tara mata su adadin ba zai sha wahala ba in ya tara mata 10 to bai da wahala ko daya in daya ce kuma yana da dan wahala dan kada a Allah ya sa sauki bai je ba to mu ci gaba da gato aya mu dawo ne gabar abinda muke faɗa shine wallahi ba addinin da yawa mace gata irin addinin musulunci wallahi mace bata samu wani gata ba sai a inuwa ta addinin musulunci hasali yanzu yaran da suke fitowa suke cewa mace ba ta da yancin ko da ba dan musulunci ba da ta hanyar da suka fito ko za su fito da ba sai su fito su yi wannan bayanin ba musulunci shi ya mutunta su ya darajanta su da aka same su ta hanyar aure ko har suke iya fitowa su yi magana a iya dan wanda ba same shi ta hanyar aure ba bai ma isa ya fito ya wata magana ba to kun ga duk wannan musulunci ne ya musu wannan ya musu wannan to yanzu a ce musulunci da ya maka wannan gatar kuma shi zaka fito kana yaka Allah ta'ala shiryar da mu ubangiji ta'ala ya ganar da mu mala yake cewa adillatun eh masha Allah dan nawa ake shiga sai minti 10 ko adillatun kathira mala yace dalilai masu yawa tuzhiru suna bayyanarwa wa tubayyin suna bayani izama haqqiz zawj ala zawjati girman haƙƙin miji akan matarsa wal mar'atul muslima mala yace mace musulma allati adda zawjuha allati addat ya kamata allati addat ko kuma allati adda zawjuha haqqaha ta'rifu haqqa zawjiha mace musulmar da mijinta yake ba ta hakokinta to ita ma tana sanin haƙƙin me mijinta wato addilahu haqqahu kuma ta bashi haƙƙin sa shine gida zai daidai miji ya bada haƙƙi kuma mata ta me ta bada haƙƙi dan ɗaya ne yake bada haƙƙi ɗaya baya bada wato gidan ba zai daidai ba yau ba zai daidai ba wata anifu lahu qadara sannan tana sanin kimar sa fatuhibbu tana san shi wata kumu ala khidmatihi ta'atan lillah sannan tana masa hidima da'a ma Allah ba wai dan wani jiji da a wannan Allah ne mata umarnin ta masa biyayya ta masa da'a haka ne shine addini to amma mu yanzu kun ga in kana da kuɗi za a ma biyayya da da'a in baka da shi ba
eh wallah ba yawa indai kana da shi zaka ga kulawa yawa kafin ka dawo an gyara gida an gyara kai an yi komi in baka da kudi ba in ka zo ka kana daga zauna za a ci yaro ya dawo abinci ya kai ma barka kai akai maka fa idan ma ta hada zauj mallan yace to wannan idan mijinta ya mutu fa labudda an tata'allama zauj an tata'allama zauja ba mu makawa mace wato azzaujatu almuslima limauti za ta ji ciwon mutuwarsa wata hazar le firaqi sannan za ta yi bakin ciki na rabuwa da shi mu yanzu in kana da kudi ma ba ta yi bakin cikin ba domin giwa ne ta mutu ai wallah Allah ta'ala ya fasiri daka wallahi wannan abu ne abin da yasa za ku ji waƙi'a yau babe yana ta sa baki saboda abin da yake faruwa ne ko abin da yasa muka dan yawaita numfashi saboda is a current issue ji tura ko abu ne da yake faruwa yanzu kuma ana raba mu da addinin mu ne ana raba mu da kyawawan ɗabi'un mu ne ana kawo mana addinin da ba namu ba ana shigo mana da ɗabi'un da kuma me ba namu ba wallahi ba mu da addini irin addinin musulunci kuma ba addinin da matsayinsa da darajarsa yake na addinin musulunci mallan yace to idan ya mutu irin wannan za ta yi bakin ciki fa ma alaiha illa an tasta'ina billahi wa tasbir mallan yace ba abin da yake kanta sai ta nemi taimakon Allah kuma ta yi hakuri akan haka lillahi don Allah wa alaiha an tahtasiba ajraha inda Allah sannan yana kanta ta nemi ladanta a wajen Allah wa an tarda bi qada'i Allah wa qadarihi sannan ta yadda da abin da Allah ya hukunta kuma ya kaddara mata wala tansa an taqula kama amara Allah azza wa jalla sannan kada ta manta ta faɗa abin da Allah ya mata umarni da shi cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha yawa tai wannan addu'a wallahi wannan shine addinin mu kuma shine abin da addini ya koyar amma abubuwan da suke faruwa yanzu ba addinin mu bane wallahi kuma ba addinin musulunci bane koda kun ga wasu sun sa rigar addini suna yi yau ba addini bane mu addinin musulunci ya koyar cewa haƙƙin miji akan matarsa haƙƙi ne babba ita ma kuma tana da haƙƙi akan me akan mijinta wa minan nisa mallan yace daga cikin mata wanda a gabar da zamu yi kenan insha Allah ta'ala mallan zai kawo mana misalin matar da mijinta ya wato ainihin mutu kuma tai hakuri kuma ta samu lada na wato ainihin wannan hakuri da tai dan haka dai a karshe ina kira mu dawo koyarwa addinin musulunci waɗannan yara dan yara ne ma yanzu wanda suke program yara ne za ku ga suna idan an samu tsofaffin yan bariki ne suke amma yanzu yara ne suna fitowa suna yakan mu kuma wallahi abin yana tasiri a gidajen mu ni akwai ɗalibi na yace mu wallahi matarsa ta taɓa ce masa ba wannan abubuwan da duk ya ga tana yi ba kawai tana yi ne kawai ba dan ta ga dama take masa ma'ana yanzu dafa masa abinci da take da kawai kun ga irin waɗannan abubuwan a hankali suna mi suna tasiri a zamantakewar mu yawwa kuma yanzu tun kana neman mace fa za ta nuna maka za ka iya nema mai girki za ka iya nema mai wanke-wanke wai ba hakkinta ba ne wallahi kuma haka ne yake faruwa to kun ga idan aka ɗora su a wannan layin ya kuke tunanin makomar matan gobe za ka yi magana eh to yi na haka ne haka ne yawwa su ne na kaga abubuwa da yawa haka ne yana danna waya haka ne eh haka ne gaskiya ne abinda babe yake cewa shine na 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 tagami ajo na to kunji duk waɗannan abubuwan a shahid jama'a kun san yahuda daga cikin manufarsu kamar middle east
tunda suna da akidan su mamayi wannan yankin ya zama daular su gaba daya, kun ga har kashe su suke saboda manufarsu. To mu irin mu sun san yinwa cikin mu ma ba mi maganin ta ba, to amma ya za su yi su raba mu da ubangijin mu? Sun sani kuma wallahi suna karantawa ne, dan Allah ya kira su ahlul kitabi, ma'abotin dama Allah an ba su littafi da ilimin su. To mu kuma ya za a yi su raba kyakkyawar alakar mu da ubangijin mu? To duka waɗannan hanyoyi ne ya kamata kai kuma hanyar da suke so su yi amfani, kai amfani da ita wajen raba alaƙarka da Ubangiji, kai kuma ka ƙara gyara ta wajen haɗa alaƙarka da Ubangijinka. To amma kun ga lil asal hakan ba yiwuwa. Na'am. Yawwa. Na'am. Amma bai canja ba. Duk yana yi. Ha. Haka ne, to kun gane zai iya fada a cikinsu gaskiya ne. To da haka dai duk iyayenmu abinda suka yi tsokaci a kai shi ne dawowa a yi riko da addinin, musamman ita sallar. Kun ji hadisin da annabi ya ce idan mace ta sallaci salloli, kun ga sallah aka fara magana, sai ya ce sai ta yi azumi, sai ta kama falbi, sai ta yi wa miji biyayya. Kun ga haƙƙin Allah ne a farko, sai kuma haƙƙin miji ya biyo ba kenan. In mace ta iya kiyaye haƙƙoƙin Allah sannan ta kiyaye namiji, shi ne za ta rabu ta. Amma duk waɗannan kun ga ana yaƙanmu da su, wanda iyakaci dai mu farka a faɗa wa mutum. Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa, Ubangiji ta'ala ya tsare mana imaninmu da addininmu da mutuncinmu da wato ainihin darajarmu duka gabaki daya. Allah ta'ala ya ba mu damuna mai albarka. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat ain. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina wasrif 'anna sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yuzillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt. تباركت ربنا وتعاليت وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.